Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da lokaci. Abdulaziz Adili Tora ne tare baba ya kuma kira sawa baka aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 7 ga watan Satumba shekarar 2021. Kafin ku ci abin da muke tafe da shi, ga baba ya kuma kira da kanin labarai.
A yau talata shugaban Amurka Joe Biden zai je jihohin New York da New Jersey domin ganin irin barazanar da makwancin guguwar Ida ta haddasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya da ya afkawa yankin. A yau talata sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tunatar da Taliban a cikin ƴan sa'o'i da suka gabata cewa kasashen duniya suna jira kungiyar ta cika alƙawarinta na bada dama ga duk wanda ke da takarda ya fice Afghanistan idan ya so yin hakan. Kana kasar New Zealand ta fara sassauta dokokin kulle na coronavirus a kusan faɗin kasar baki ɗaya da ta fara sanyawa wata guda da ya wuce bayan kasar ta yankin Pacific ta sake samun COVID-19 a cikin watanni shida.
Kanin labaran kenan. Mai martaba Sarki Musulmi Sa'ad Abubakar ya ce ba addini da ke goyon bayan kisan jama'a.
Sarkin Musulmin ya ce duk wanda ya dauki makami ya kashe wani da sunan addini zai shiga wuta ne santa ba aljanna ba.
An gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman tsakanin jamhuriyar Niger da kasar Algeria da ke da iyaka domin ƙara ƙarfafa hulɗar diplomasiya.
Les travaux se sont déroulés dans une ambiance fraternelle.
Yace wannan zama ya gudana cikin yanayin dangantaka da kyakkyawar fahimtar juna inda aka mai da hankali akan hulɗar kasashen biyu musamman a fannin tsaro da batun zuwa tirani sha'anin makamashi da man fetur da batun bada horon ayyukan hannu.
Za mu leƙa a jamhuriyar Niger kuma inda muka tattauna da ƙwararre akan harkokin siyasa Malam Abubakar Alka. Kamar kowace rana talata, Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanta wasu daga cikin sakonin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A yau talata shugaban Amurka Joe Biden zai je jihohin New York da New Jersey domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar Ida ta haddasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya da ya afkawa yankin. A jiya Litinin, Biden ya tabbatar da ayyana gagarumin bala'i da ya afkawa wasu bangarori na New York da New Jersey da hadarin ya fi shafa, inda ya bada taimakon kudi daga gwamnatin kasa. Za a bada taimakon ne ga ayyuka da ɗaiɗaikun mutane a cikin ƙananan hukumomi shida na New Jersey da ƙananan hukumomi biyar a New York, wuraren da ruwan saman ya yi sanadiyyar batsewar koguna da magudanan ruwa da gidaje da shagogi da kuma manyan hanyoyi. Hadarin ya kashe akalla mutane 50 a jihohi shida na gabashin Amurka, ciki har da mutane 27 a jihar New Jersey da mutane 13 a New York, bayan lalata hanyoyin jirgin kasa da kuma kashe mutane 12 a jihar Louisiana da ke kudancin kasar mai tazarar kilomita 2,100 daga inda mahaukaciyar guguwar ta fara tasowa a kan tekun Mexico. A yau talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tunatar da Taliban a cikin sa'o'i da suka gabata cewa kasashen duniya suna jira kungiyar ta cika alƙawarinta na bada dama ga duk mutumin da ke da takarda ya fice Afghanistan idan ya so yin hakan. Da yake jawabi yayin ziyara a Qatar, Blinken ya ce adadin Amurkawa ciki har da 'yan ƙasa biyu da ake sa ran har yanzu suna zaune a cikin Afghanistan sun kai 100. Ya ce ma'aikatarsa ta harkokin waje tana magana da su kai tsaye, inda kowane mutum guda aka bashi mutumin da zai taimaka masa ya bar kasar. Ya ce a cikin sa'o'i 24 Taliban ta cika alƙawari, inda ta baiwa wasu iyalan Amurkawa guda hudu damar barin kasar lamun lafiya ta kan iyakar kasa. A cewar wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Litinin, Taliban na sane da ficewar mutanen amma bai yi ƙarin bayani ba akan kasar da Amurkawan suka shiga. Blinken ya nuna matukar godiyarsa ga mutanen Qatar game da muhimmiyar rawa da kasar ta taka wurin kwashe Amurkawa da 'yan Afghanistan da ke cikin hadari da kuma wasu 'yan kasashen waje masu dimbin yawa bayan Taliban ta kwace mulkin Afghanistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar New Zealand ta fara sassauta dokokin kulle na coronavirus a kusan faɗin kasar baki ɗaya da ta fara sanyawa wata guda da ya wuce bayan kasar ta yankin Pacific ta sake samun kamuwa da COVID-19 a cikin watanni shida. Prime Minister Jacinda Ardern ta faɗa a jiya Litinin cewa za a sassauta dokokin kulle a fadin kasar zuwa matsayi na biyu da zai bada damar zuwa makaranta da gudanar da ayyuka da kuma sake bude ofisoshi. Sai dai wannan sabon umurnin ba zai yi aiki ba a Auckland, birni mafi girma a New Zealand, kana inda cutar ta fi tsamari, a lokacin da gwaji ya tabbatar da wani mutum mai shekaru 58 ya kamu da sabon nau'in cutar coronavirus na Delta a cikin tsakiyar watan Agusta.
An jima kaɗan babu ya kuma ƙiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu kuma bari mu fara rahotanninmu daga Najeriya, inda sarkin musulmi da shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin Krista da suke shugabantar kungiyar da ke sasanta tsakanin mababbanta addini a Najeriya sun zo Jos Fadar Jihar Plateau don yin jaje wa al'ummar jihar ta rikicin da ya rutsa da raikan jama'a da dama wasu sassan jihar. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta aika mana da ƙarin bayani.
Mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya jaddada cewa duk waɗanda ke daukan makami suna kisan jama'a da sunan addini za su fuskanci mummunan hukunci daga Allah. Sarkin musulmin da shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin Krista da suke shugabantar kungiyar sasanta addini a Najeriya sun zo Jos jihar Plateau ne don yin jaje wa al'ummar jihar kan rikicin da ya rutsa da rayukan jama'a da dama a wasu sassan jihar. Mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya nanata cewa idan har gwamnati bata ƙara yunkuri kan huruminta na hukunta masu laifi ba, to lallai za su ci gaba da hallaka rayukan jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sarkin musulmin ya ce duk wanda ya dauki makami ya kashe wani da sunan addini zai shiga wuta ne santa ba aljanna ba. Ba za ka dauki makami kana cewa Allahu Akbar ka kashe mutum ba, Allah ba zai yafe maka ba, dole ne jama'a su kare rayuka ba wai hallaka su ba. Sarkin musulmi ya ce abinda ya faru tsakanin kasar Amurka da Afghanistan ya nuna kararar cewa Najeriya na bukatar 'yan kasar su hada kansu ne don ceto kasar daga rugujewa maimakon dogaro da tallafin kasashen ketare. Shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin Krista a Najeriya, Rabaran Samson Olasufo Ayokunle, ya ce burin su shine tabbatar da zaman lafiya da haɗa kan mabambantan addinai a Najeriya. Shugaban na Kan ya ce kisan mutum ba aƙida ce ta addininmu ba, kuma zunubi ne. Rabaran Olasufo ya kuma buƙaci sanya matakan gaggawa don ceto ƙasar daga watsewa. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya yi Allah wadai da kashe-kashen da wasu ke aiwatarwa, ya kuma jaddada muhimmancin zaman tattaunawa a matakin hanya ta samun waraka. Ya ce wannan gwamnati ta amince da adalci kuma za ta yi duk mai yiwuwa wajen gurfanar da masu laifi su fuskanci hukunci. To sai dai a daidai lokacin da ake gudanar da wannan taro ne 'yan bindiga suka sake hallaka wasu mutane uku kan hanyar su zuwa gona a ƙauyen Kwacidu a ƙaramar hukumar Basa, inda bayanai ke cewa an hallaka wani makiyayi guda a yankin a yayin da yake kiwo. Lamarin ya auku ne kwanaki kaɗan bayan ɓangarorin Fulani da ƙabilar Irigwe sun yi taron tabbatar da zaman lafiya da gwamnan jihar Simon Lalong. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, ana tare sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya kuma ƙeri da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Talata an shigar da wasu ƙararraki gabanin sake fara shari'ar da Amurka take yi wa mutane biyar da ake zargin su da shiryawa da kuma taimakawa hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Shari'ar da aka dakatar tsawon shekara guda da rabi sakamakon annobar coronavirus. Khalid Sheikh Muhammad, wani babban jami'in alka'ida da ake zargin sa da shirya hare-haren, yana fuskantar shari'a tare da mutum guda da suke kare kansu a gaban kotun soja a tungar sojan Amurka ta Guantanamo Bay a Cuba. Ana dai zargin su ne da haɗin baki da kai hari akan fararen hula da kisa da sace jirgin sama da kuma ta'addanci. Idan har an tabbatar da waɗannan laifuka a kansu za su iya fuskantar hukuncin kisa. Shari'ar da ake yi wa mutanen da ake zargin su da kai harin na tafiyar hawainiya ne sabili da matsaloli tsakanin lauyoyin gwamnati da lauyoyi masu kare waɗanda ake zargin akan wani irin shaida za yi amfani da ita. A ƙarshe a yau Talata babbar kungiyar da ke karkashin ƙasa tana shirya zanga-zangar kinjinin gwamnatin sojan Myanmar ta kira ga gudanar da bori a fadin ƙasar. Kungiyar ta National Unity Government tana kallon kanta a matsayin gwamnati da ba ta da hukuma da ta hada da zababbun 'yan majalisa da aka hana musu yin aiki a majalisar dokoki tun bayan da sojojin suka juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Shugaban kungiyar mai riko Duwala Shila ya kira ga tada kayar baya a kowane kauye da gari da birni a fadin kasar a lokaci guda kana ya ayyana abin da ya kira dokar gaggawa. Yana fada a wani jawabin hoton bidiyo da aka kafe a shafin Facebook. Kasar ta fada cikin tashin hankali ne tun bayan da sojoji suka hambare da zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi inda aka samu rikici a wasu wurare. Sai dai zuwa yanzu babu wata alamar ta da kayar baya, amma kungiyoyin dalibai da wasu kungiyoyin 'yan bindigan kabilu sun bayyana goyon bayansu ga wannan kira.
A gaida Baba Yakubu Makeri ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a garin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda ƙarshen wani taron da ya haɗa jami'an gwamnatin Algeria da na jamhuriyar Niger a birnin Niamey. Ƙasashen biyu sun bayyana shirin ƙarfafa hulɗa a fannoni da dama, cikin su har da batun tsaro da matsalolin 'yan tsi da makamashi da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Niamey, Sulaiman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Tsawon wunin jiya Litinin aka shafe ana tantaunawa a tsakanin tawagar ƙasar Algeria a ƙarƙashin ministan harkokin wajenta Ramtane Lamamra da tawagar Nijar wacce ministan harkokin waje Hassan Masaudu ke shugabanta. Waɗannan jami'an diplomasiya sun bayyana tsayar da wasu shawarwarin da ke kunshe cikin sanarwar ƙarshen taro wacce jakadan Nijar a Algeria Alhashi Aminu Malam Manzo ya karanto.
Les travaux se sont déroulés dans une ambiance fraternelle.
Yace wannan zama ya kudana cikin yanayin dangantaka da kyakkyawar fahimtar juna, inda aka maida hankali akan hulɗar ƙasashen biyu musamman a fannin tsaro da batun zuwa cilani, sha'anin makamashi da man fetur da batun bada horon ayyukan hannu.
Concernant le secteur de la défense et de la sécurité.
Akan batun tsaro, ministocin biyu sun bayyana gamsuwa da ci gaban da aka samu a wannan fanni tun bayan zaman da ya hada shugabannin sha'anin tsaro a Algeria a ranakun 24 da 25 ga watan Agustan da ya gabata. Suna masu bayyana aniyar ci gaba a haka domin samar da zaman lafiya a ƙasashen biyu da ma ƙasashen yankin Sahel.
Les deux parties ont convenu d'examiner la situation des migrants nigériens travaillant en Algérie.
Sanarwar ta ci gaba da cewa bangarorin biyu sun yanke shawarar shigar da buƙatar gudanar da nazari a taron da ministocin cikin gidan ƙasashen biyu ke sa ran gudanarwa a nan gaba kaɗan akan yanayin da 'yan Nijar da ke cilani a Algeria ke ciki, a yayin da bayanai ke nuna ci gaban da aka samu a shirin farfaɗo da ayyukan haƙar man fetur a rijiyar Kafra da ke yankin arewacin jamhuriyar Nijar, tare da ƙarfafa hanyoyin samar da makamashi da iskar gas. Akan wannan ne ministan makamashi da ma'adanan Algeria zai ziyarci jamhuriyar Nijar a ƙarshen watan nan na Satumba. Da yake amsa wata tambaya akan gudunmuwar da ƙasar Algeria ka iya baiwa jamhuriyar Nijar a ƙoƙarin samo bakin zaren matsalar ta'addancin da ta'addabi ƙasar da makwabtanta, ministan harkokin wajen Algeria Ramtane Lamamra ya ce an tantauna wannan magana, amma kuma ba zai bayyana a bainar jama'a ba a ji yunkurin da suka sa gaba.
Spécialisé de nos différents états.
A watan Yulin da ya gabata ne shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya gudanar da rangadi a kasar Algeria, inda suka tantauna da takwaransa Abdulmajid Tebboune akan hanyoyin farfaɗo da hulɗa a tsakanin waɗannan ƙasashe makwabta. Dalili kenan jami'an gwamnatocin su ke tuntuɓar juna akai-akai don samar da hanyoyin zartar da abubuwa a aikace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da juyin mulkin da sojoji suke a kasar Guinea, kwararre akan harkokin siyasa daga jamhuriyar Niger Malam Abdulrahman Alka ya yi tsokaci kan yadda wannan juyin mulkin zai shafi al'ummar kasar da kuma demokradiyya a nahiyar Afirka.
To ana yin cewa wani abu ne lokacin da ya faru ya zo ba nika lokacin da ba a shirin shi, kuma shi ke nuna irin kamar duka wasawoyin da su sojojin suka yi amfani da su na shi abin na bazuka, amma ya ka dauki abin a siyasance wani abu ne wanda aka yi tsammanin zai faru waɗannan baya saboda irin canza kundin tsarin mulki da aka yi kasar da kuma ya shiga zagaye na uku na jagoranci bayan cewa constitution da kasar ta harka haka ya canza ta kuma kasasawa da yamma jam'iyyun adawa wasu duk an sa suka so wasu an rige su cikin gidajen su ba su da izinin ita kuma irin yadda kefance kan shi ga kasashen duniya ko makwabta na Afirka ko kasashe na yammacin duniya gaba daya ya zama wani irin toto kuma dodanci na shi kasance ai yana barazana da abokan da ke nashi to ina ga wasu abubuwa ne wanda sun taimaka ma abin da ya faru cikin yamma.
Ga ganinka al'ummar kasar sun yi maraba da wannan juyin mulkin?
To gaskiya ga bayanan da ke da kwai abubuwan da suke na bayyane da kuma hira da muke yi da mutane wanda suke cikin kasar ga alama aksarin al'ummar kasar sun yi amanna da haka kuma sun karbi yamma.
Ga ganinka mun ji an ce kamar waɗannan suka mai juyin mulki mukarraban shi, ganinka me yasa suka yi haka?
To gaskiya ina ga akwai matsaloli na cikin gida ko da bangaren shi shugaban majalisar dokoki da ministan tsaro wanda suke ganin shi wanda ya wannan abin suna ganin barazana kan shi. Abin da ya kamata a sani ita da kanta rundunar kafa ta da kuma shi wanda aka ba jagorancin rundunar duka alamu ne na rashin adalci. Mutumin nan karamin soji ne ko a kasar gwaren shi ya yi da tayi shi bayan shekara 15 na aiki. Shugaban kasa Alpha Conde ya ɗauko shi ya ba shi mukamin kumanda ya tura shi cikin manya-manyan wuraren horo na sojoji aka ba shi manya-manyan mukamai ke da sojojin da suke nan cikin kasar shekara da shekaru suna yi.
Kasar Faransa tana da hannu a cikin wannan juyin mulkin?
Kasar aksari Afirka duk abin da ya faru inda na sharri ne. Muna iya danganta shi ga wasu kasashe abu na alheri shi kadai ne mu muke samun ma kan wannan kuma ita ce Afirka kuma shi ne ci bayan mu kusan duk abin da ya faru a Afirka sai an danganta shi ga wasu mutane ko ga wasu kasashe.
Mun san da cewa tsohon shugaban kasar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu Aminu shi ne kuma ya mai hannunka mai sanda a lokacin da ya so daukar wa'adi na uku, wane darasi kin yi shugaban kasashen Afirka ya kamata dauka akan wannan abu da ya faru?
To wannan wani abu ne wanda ke kara tabbatar da walitaka ta shi shugaba Isuhu Muhammadu Isuhu magana ta siyasa. Idan ka dauki alkawari na jagorancin al'umma ka tarra dokoki to ka cika alkawarin kuma ka tabbatar da ka kiyaye ya ji hankalin shi ba shi kadai ba da wasu saura ba su shi ba kuma ga abubuwan da suka faru gare su suka kubiyata shi kuma banda karin girma da darajar shi da haskaka na wani taka shi da siyasa da ke tabbata ba wani shi baya. To kaga shi ne ya kamata kasashen Afirka mu zamanto madubi na demokaradiyya kuma mu girmama al'ummomin mu saboda kowa ma yan san samu ne yana son ya je bisa wannan kujerai amma tunda doka ke da kwai tunda tsari ke da kwai to a girmama tsarirka haka sai a tsira lafiya sai a zauna lafiya.
To da ƙarshe Malam Abdulrahman Alka ƙwararre akan siyasa daga jamhuriyar Niger, wannan ya kira gare ka zuwa ga masu saurare kuma musamman shugabannin mu wanda ke suke mulkin kasashen mu na yankunan Afirka.
To shi dai babu abin da yake kamar adalci kuma ɗaya daga cikin muhimmiyar mataki na adalci shine girmama yarjejeniya ko alkawari. Ya kasance alkawari ne na rubuce na girmama ka'idodin ƙasa ko kuma alkawari na daukar ƴan kasa dukan su bai daya babu wani da za a ci ya shababbe da mai wannan su ne muhimman abubuwa kuma adalci tsakanin al'umma shi ke daukaka shugaba ko yana bisa kuma ko ya sauka.
Malam Abubakar Alka a hirar mu da shi. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta View Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a viewhouse.com ko kusashahouse.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kiyaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna da Abubakar Musa Macika masanin ma'adanan karkashin ƙasa kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasar Amurka kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata. Ga dai ci gaban tattaunawar tamu inda na fara da tambayar sa kamar haka.
To ko za ka gaya mana wacce matsaya taron ya cimma? matsayar shi ne dukkan mu waɗanda muka zo daga kasashen mu koma mu dauki gaban gabarin yadda za mu raba surface water da underground water dama shi ake nema to wannan shi ne matsaya kuma abubuwan da za mu yi mu raba wannan dama mun san shi sai dai a karfafa gwiwa da jawo hankali dan a samu biyan bukatar abin da ake nema
tunda ka ce kun san abin da ya kamata ku yi a raba wannan ruwa wato gurbatacce da kuma mai kyau wanda mutane za su ringa amfani da shi to ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan yadda kuke iya tantance shi ruwan ingantacce wato mai kyau da wanda ba shi da kyau
na'am wato akwai abin da muke ce ma grouting wannan grouting ya danganta daga formation din a duniya muna da formation guda biyu ne muna da basement complex muna da formation guda biyu wato yanayin nan guda biyu wani yana da duwatsu shi ne a turanci ake ce shi basement complex yanayi na biyu yana da yashi shi ne a turanci ake ce shi sedimentary complex so idan sedimentary complex ne grout da zai dauka yana da zurfi fiye da na basement complex idan a wurin da ya kamata a toshe inda gurbataccen ruwa zai shiga karkashin kasa kamar misali yanzu a basement shi ne wurin da ke da duwatsu kana buƙatar mita goma in kai blocking nashi up da za ka samu gurbataccen ruwa wanda ka hau na gaba to kana iya sa mita goma ko mita goma sha biyar insha Allah ya isa a basement complex
shi kuma ɗayan fa
shi yakan kai mita 35 40 wasu wuraren ma har 50 sai a yi sidin dashi daga 0 na gan zuwa 30-35 so ya danganta daga formation din
ta yaya ake rufewa ruwan ba zai iya haɗuwa da mai kyau da mara kyau ba
wato misali a basement kana da rijiya an ce za a yi mita 70 ko 100 misali idan ka zo ka samu total depth wato iyakacin zurfin rijiyar da kake bukata sai kai kesi muna ce shi permanent kesi akwai nau'i na kesi guda biyu akwai temporary akwai permanent bayan ka yi permanent kesi so muna da na'urar da muke gwadawa har ya zuwa sama akalla mita 10 ko mita 15 ko 20 ya danganta da yanayin overbodin da wurin to idan ka samu wannan za ka sa gravel packing idan ka sa gravel packing wannan ma'aunin naka yana gaya maka ya ci ko saura mita 15 a sama ko saura 12 ko saura 10 sai ka tsaya to daga wannan wurin akwai yiwuwar contaminated water zai iya gangarwa ya shigo nan kasa to yadda za ka yi silin din shi za ka daɗe shi akwai siminti da ake fafawa da kuma wani sinadari shi wannan sinadari da ake haɗa shi bayan minti 15 in ka saka shi sai ya juya sai ya zama ruwa
wani irin sinadari kenan
chemical ne
ya sunansa
to ban san sunan shi da Hausa ba gaskiya amma dai chemical ne wanda idan ka sa shi bayan dan lokaci sai ya zama ruwa to in ya zama ruwa babu yadda za a yi ruwa ya penetrate wato ba yadda za a yi ruwa ya ratsa shi ya shigo har ya je kasa to wannan shi ne sirrin kawai to idan ka yi wannan bayan kai flushing ka ta ga an debo ruwa aka kai shi lab aka gwada za a ga shi pure
a to aka debo ruwa aka kai shi dakin goje-goje za a iya gane ingancin sa da kuma rashin ingancin sa
to ka je da abu
to wata tambaya da nake so maka zan dan komar da kai baya kana ina so kai mana bayani ko karin bayani akan ainihin yanda kuke gano ruwa kafin ku fara haka rijiya
wato shi ya sanya farko abin da ya kamata mutum ya yi kafin ma sai ya gida akwai abin da muke ce ma general area survey kamata ya yi area da za ka sai gida sashin to ka tabbatar wannan wurin ana samun ruwa to kaga ka yi general area survey kenan eh suna da ruwa abu na biyu floating ka ko kofar gidanka da ka siya ko wata ba shi kuma sai a zo sai a yi bincike a gano wurin yana da ruwa idan aka auna misali a daki za ka iya samun point guda biyar kuma kowane da labarin da zai baka da ba sai a zaɓi wanda ya fi to wannan shi ne akwai mutanen da suke su aikin suke nan masu geophysics za su zo su yi su ba da report sai a kawo mana.
Ba sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin Abubakar Musa macika da nayi hirar da shi sai Julius Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe take muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email Jama'a assalamu alaikum sakon mu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace idan dai har yanki sadarwa zai taimaka wajen kawo ƙarshen yan bindiga ƙasar mu Najeriya to muna goyon bayan ayi hakan a arewa baki daya domin dai ba mu ga amfanin bada ba idan har babu rai sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Sani mai langilange yauri da Aliyu Usman takalafiya da Zaidu Bala Kofa Saba suka ce baki daya haramta sana'ar canjin waya a sassan jihar Katsina da gwamnatin jihar ta yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda ake ci gaba da daukar matakan tsaro dake addabar jihar da fatar Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Bello Isiyaku birnin Fulani karamar hukumar na fada dake jihar Gombe ya ci gani ga wani dai ya ishi wani tsoron Allah da fatar hanbarar da shugaban Guinea Alpha Conde da sojojin kasar suka yi hakan zai zama darasi ga sauran shugabannin Afrika masu kama karya da san doma akan gargan mulki ta kowane hali sai kuma sakon mu na gaba fito daga Isa lawan girgir magajin garin girgir jihar Yobe Nigeria yace assalamu alaikum biya Hausa yace matakin yin Allah wadde da kuma tofin Allah tsira da shugabannin kasashen Afirka ke yi kan juyin mulki da sojojin kasar Guinea Conakry suka yi tamkar ihu ne bayan hari sai kuma sakon mu na karshe fito daga Alhaji Mel Yusuf Fari jihar Yobe yace assalamu alaikum muryar Amurka yace muna kira ga al'ummar jihar Zamfara a Nigeria da su hakuri da matakin da hukumomi suka dauka na kada layukan sadarwa matukar hakan shine mafita game da matsalar tsaro da yake fiye kanyewa a jihar su da fatan Allah ya sa hakan ya ba su zaman lafiya madala da wannan kuma ka zo shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to Abdulaziz a takaice Shugaban Amurka Joe Biden zai je jihohin New York da New Jersey domin gajin irin barnar da mahaukaciyar guguwar Ida ta haddasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwaliya da ya afka a yankin. A jiya Litinin Biden ya tabbatar da ayyana gagarumin bala'i da ya afka wa wasu bangarorin New York da New Jersey da hadarin ya fi shafa inda ya bada taimakon kuɗi daga gwamnatin kasar. Za a bada taimakon ne ga ayyuka da ɗaiɗaikun mutane a cikin ƙananan hukumomi shida a New Jersey da ƙananan hukumomin biyar a New York wuraren da ruwan saman ya yi sanadiyar batsewar koguna da magudanan ruwa da gidaje da shagogi da kuma manyan hanyoyi. A yau Talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tunasar da Taliban a cikin sa'o'i da suka gabata cewa kasashen duniya suna jira kungiyar ta cika alƙawarinta na bada dama ga duk mutumin da ke da takarda ya fice Afghanistan idan ya so yin hakan. Da yake jawabi yayin ziyara a Qatar, Blinken ya ce adadin Amurkawa ciki har da 'yan ƙasa biyu da ake sa ran har yanzu suna zaune a cikin Afghanistan sun kai 100. Kasar New Zealand ta fara sassauta dokokin kulle na coronavirus a kusan fadin kasar baki daya da ta fara sanyawa wata guda da ya wuce bayan kasar ta yankin Pacific ta saki samun kamuwa da COVID-19 a cikin watanni shida. Prime Minister Jacinda Ardern ta faɗa a jiya Litinin cewa za a sassauta dokokin kulle a fadin kasar zuwa matsayi na biyu.
To masu saurare haka dai muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makir wanda ya tsaya gabatarwa sai kuma Julius Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adli Toro nake cewa sai mun haɗu a shirin mu na dare da yarda Ubangiji Allah. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe domin kuma tasa fadin duniya.